Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka lalubo mitocin sa wannan karan muna watsa shirye-shiryen akan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma radio Africa zango na 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdi tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jin ragamar shirin na wannan hantsi. Rundunar sojin Najeriya ta ce ba gudu ba ja da baya a yaki da kungiyar Boko Haram. Muna da rahoto bayan labarai. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi, shirin da ke nazari kan harkokin tattalin arziki a kasashe masu tasowa. Kamar da muka saba mu ba ku masu saurari damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurari, da fata ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Sakamakon wucin gadi na zagayen farko na zaben shugaban kasar Faransa na nuna cewa dan takara mai tsakatsakin ra'ayi Emmanuel Macron da yar takara mai ra'ayin kishin kasa da kuma kyamar baki Marine Le Pen sun doshi karawa a zagaye na biyu cikin sati biyu masu zuwa. Al'amarin da masu lura da al'amura ke kira girgizar kasa a siyasance a tarihin Faransa. Wannan shine karan farko a tarihin Faransa a wannan zamanin da wani wanda ba dan takarar wata daddiyar jama'iyya ba zai ko za ta zama shugaban kasa, wanda hakan ke nuna irin tsananin tsanar hukumomin kasar da ake yi, wanda hakan kuma zai yi tasiri kan ko Faransa za ta ci gaba da kasancewa mambar kungiyar tarayyar Turai EU ko kuma ta bi sahun Burtaniya wacce ta fice ko kuma ta dau ta farkin Amurka karkashin Donald Trump. Bisa ga kiyasi, Macron zai samu kashi 23.8 cikin 100 na kurkun da aka kada, sannan kuma ita Le Pen ta samu kashi 21.7 cikin 100, wanda ya samu kurku masu cikakken rinjaye ne zai yi nasara. Kuma za a san ko wane ne a zagaye na biyu da za a yi ranar 7 ga watan Mayu. Cikin shekara guda mun canza fasalin siyasar Faransa kwata-kwata, a cewar Macron a wani gangami na nuna murnar yin nasara da daren jiya Lahadi.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ziyarci Djibouti, ya karama kasar nan ta arewa maso gabashin Afirka, inda nan ne kadai Amurka ke da sojoji a nahiyar Afirka a ziyarce-ziyarcen gabas ta tsakiya da kuriya Afirka da yake yi. Mattis ya kira Djibouti, wadda ke daura da mashigar ruwan Bab el Mandeb, da wata muhimmiyar magama. Jiragen yaki da dama kan bi ta wannan mashigar kulle yomi, sannan kuma sojojin ruwan Amurka da Faransa da kuma wasu kasashe wajen goma na amfani da tashar jirgin ruwan ta Djibouti mai zurfi, a cewar wani jami'in Amurka. Baya ga jawabin da ya yi ga sojojin Amurka da na Faransa a sansanin Lemoniyar jiya Lahadi, Mattis ya gana da shugaban Djibouti da kuma ministan tsaro. Wannan tashar tana da matukar muhimmanci ga atisaye da sauran harkokin da Amurka kan yi a nahiyar Afirka, kuma sojojin Amurka na musamman na amfani da tashar wajen dakile harkokin ta'addancin kungiyar Al-Shabab da ke makwabciyar kasa ta Somalia, a cewar jami'ai.
Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya sake hobasa kan batun gina katanga akan iyakar Mexico da Amurka don tsaida kwararowar bakin haure, ta yadda ma batun samar da kudin gina katangar da ake takaddama akai ke kan gaba cikin batutuwan da fadar shugaban Amurka ta White House za ta tattauna da Majalisar Tarayyar Amurka don kauce ma cijewar harkokin gwamnati a ƙarshen wannan satin. Trump na buƙatar a saka kashin farko na kudin gina katangar, wato ɗaya daga cikin muhimman alƙawuran da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe, a kasafin kudin abubuwan da gwamnati za ta kashe zuwa ƙarshen watan Satumba. To amma 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat na ci gaba da nuna turjiya game da batun gina katangar. Kudin gwamnatin Amurka na gudanar da harkoki zai kare da tsakar daren ranar Juma'a, don haka ya rage 'yan kwanaki kalilan ga Majalisar Tarayyar Amurka mai rinjayen 'yan Republican da 'yan Democrat marasa rinjaye su cimma matsaya da fadar shugaban Amurka ta White House. 'Yan Democrat ba su san a ware wani kuɗi a kasafin kuɗi don gina katanga duk wadda cewa za ta tsaye da shigowar miyagun ƙwayoyi da kuma miyagun 'yan ƙungiyar nan ta MS-13 a cewar Trump a wani saƙon Twitter.
Koriya ta Arewa ta sake kama wani ɗan Amurka wanda farfesa ne a fannin tattalin arziki ɗan shekaru 50 da wani abu wanda ya je ƙasar don koyarwa da kuma tattaunawa kan ayyukan jin ƙai. Kafar labarai ta Koriya ta Kudu Yonhap ta ce an kama Tony Kim wanda kuma ake kiransa da sunansa na Koreyanci Kim Sang-duk a ranar Juma'a a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Pyongyang. Kim ya koyar da akantanci a jami'ar kimiyya ta fasa da fasaha ta Pyongyang na tsawon wata guda a cewar shugabannin jami'ar Park Chan-mo. Kim ya kuma koyar a jami'ar kimiyya da fasaha ta Yanbian da ke ƙasar China kafin ya koyar a Koriya ta Arewa. Ma'aikata harkokin wajen Amurka ta ce kare ɗan Amurka na ɗaya daga cikin muhimman ayyukanta, to amma Amurka ba ta da hulɗar diplomasiya da Koriya ta Arewa, don haka tana tuntuɓar ofishin jakadancin ƙasar Sweden da ke birnin Pyongyang wajen ƙoƙarin kuɓutar da Amurkawan da aka kama. Labaran duniya kenan kuka saurara. Rundunar tsaron Najeriya ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba a yunkurin kakkaɓe gyauran ƙungiyar Boko Haram. Ga rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina da ke ziyarar aiki a jihar North Carolina ta nan Amurka ya haɗa mana.
Da yake magana yayin taron bita na kwana ɗaya da aka shirya wa 'yan jaridun da ke ɗauko labaran tsaro, babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya General Abayomi Gabriel Olanishakin ya ce dakarun ƙasar za su yi duk wani abu mai yiwuwa na tabbatar da sun gama da ɗan abin da ya rage na burbushin mayakan Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya. General Olanishakin, wanda Riya Admiral Jonathan Ango ya wakilce shi, ya yaba da rawar da 'yan jaridu ke takawa wajen ƙoƙarin cin lagon 'yan ta'adda a ƙasar, amma duk da haka ya neme su da akoyaushe suke tantance gaskiyar lamari daga hedkwatar tsaron ƙasar. Yin aiki tare tsakanin sojoji da 'yan jaridu kusan shine batun da ya fi mamaye wannan taro. Ƙwararre kan sha'anin tsaro Dr. Igamu Onoja shine babban bako mai jawabi a wurin taron.
What we are seeing is there is need for military and reporters to cooperate.
Abin da muke cewa shine akwai buƙatar haɗin kai tsakanin sojoji da 'yan jaridu. Wannan zai taimaka mana gaba ɗaya. Idan wani abu ya faru a duk muna ƙasa ɗaya ne. 'Yan jaridu wani lokaci na son yin wani abu ta hanyar da suke so, musamman wajen ba da rahotannin da za a yi ta tarka muhawara a kai. Dole ne suke taka tsantsan wajen ba da rahotannin da za su kai ga rusa sha'anin tsaro a ƙasar nan. Akwai buƙatar fahimtar juna tsakanin sojoji da 'yan jaridu. In ba samu hakan ba, to an riƙa samun matsala kenan a kowane lokaci.
If you don't do these things together, there's going to be problem always.
A baya dai sojoji na zargin 'yan jaridu da ƙarin gishiri wajen ba da rahotannin tsaro, yayin da 'yan jaridun ke cewa sojoji na jan ƙafa wajen ba da bayanai. Amma yanzu an fara ganin ɓangarorin biyu suna ɗasawa suna kuma aiki tare. Paul Ela da ke zaman shugaban ƙungiyar 'yan jaridun Najeriya a babban birnin tarayya Abuja da Abraham Sule ɗan jarida mai ɗauko rahotannin tsaro suna daga cikin mahalarta wannan taro.
Irin wannan taron na da kyau da sojoji da 'yan jaridu su gane juna don kar a yi kuskure in za a yi rubutun da mutane za su karanta a jarida. Mun gane da abubuwa da yawa da sojoji da suke da sani ba dama. Yanzu zai sa mun fahimta da inda ake operating. So yanzu ina fata cewa a ci gaba da irin wannan haɗin kai da 'yan jaridu da sojoji, kuma muna godiya musu aikin da suke yi.
Amma wannan taron bitan da muka yi na kwana ɗaya da hedkwatar tsaro ta ƙasa ya kuma bamu wani hikima yadda za mu samu mu ba da rahotanni ingantacciya ga al'umma game da ayyukan rundunar tsaro ta ƙasa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka.
To a gaida Hassan bakon Amurka kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Lafiya Ubangiji ma kai nake. Lafiya Ubangirma kai nake wadege.
Lafiya Ubangirma kai nake wadege.
Ya Rabbana Ilahi ya gare ka zanta roko. Kake biyan bukatu yin har na zo da koko. Ya Rabbi kara kara mun dan iki da sako. Bibiya wa mai nisa har ta riki bako. Umai na so a wakar nan ce wafa da dauko. Umai na sarrafa Allah ce dalilin biko. Baitin yabon ba aiki ne ya Ilahi dudi. Kar ka shafa roko na zuljada da hasbi. Ba nisansa ta tace du yana shakalbi. Dai ruko da mai haske musu dafa habibi. Shi kadai ya san fili shamaki a gaibi. Ya wuce karantawa ko ajalin sarki.
Lafiya Ubangirma kai nake wadege.
Tattaro dukan girma du da dawa karshe. Arzikin Banu Adam mai zufa a washe. Shugaban na farkon nan zamanin kasashe. Dole ne ya burge kaya wuce wa kushe. Firgitar gumaka ne ƙorama a fashe. Shi ya sauka rayayye duniya a gushe. Banguri in tsara bar arzikin halittu. Kau dabara mai karfi janjabin fatattu. Ka taho da mai fuya bayyanar fatattu. Dan amina sha aike ka wuce rubutu. Sha zaman ka kai ne dai sai da kai ne yanki. Kai na bawa komai na gashi na mutuntu. Shugaba komai ne waya kai ma aiki. Du cikin halittu kan waya aiki jaki. Bakan gizansa daukai ne bai gamo da zaki. Shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki. Tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki. Rarraba ka bai kowa na ka nema aiki. Kowa na fi shi ya kare kai ko ba iyaka. An tsaye da sarsalar kowa ta ka ba iyaka. An tsaye da ambaton kowa na ka ba iyaka. Waye ake wa bege ne kwatan kwacin kiranka. Dukan fadin da ba kai ma to kira shi hauka. Yaudara ta tare kun wanda bai fadinka. Kai ne Ilahu yayi rakiya ran da zaka sauka.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma anan Washington na cewa karfe 3:12 na asuba. Ga Salihu Garba da shirinmu na gaba.
Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Masu sauraron mu, assalamu alaikum, baka kuma da sake saduwa a wannan filin namu. Salwa Grabe ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin Da Rashin Ta Yi. Yanzu dai ƴan Najeriya sun saba da jin an sace kudaden ƙasar an kuma kai su wasu ƙasashen waje ko kuma an gano wasu a gidajen mutane. Akan wannan batun ne mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya ce ƙasar tana samun cikas a ƙoƙarin da take yi domin ta dawo da kudaden da aka sace daga ƙasashen waje. Akan turjar da ƙasar ke fuskanta daga ƙasashen wajen nan. Akan turjar da ƙasar ke fuskanta daga ƙasashen waje, shirin ya tattauna da baƙonmu na yau, masanin tattalin arziki kuma jami'i a kamfanin gwamnati da ke yi wa asusun ajiyar jama'ar ƙasar da ke bankuna inshora. An ce dai waƙa baki mai ita ta fi daɗin ji, saboda haka baƙon namu zai gabatar da kansa.
Assalamu alaikum jama'a. Sunana Ilyasu Ibrahim Sani, na zo daga Nigerian Deposit Insurance Corporation. Kamfani ne da gwamnati ko hukuma ce da gwamnati ta kafa ta domin ta dinga taimakawa masu ajiyan kuɗi a banki, wato ta yi inshoran kuɗin ajiyan mutane a banki. Duk wanda yake da ajiya a banki a ƙasar Najeriya, ita NDIC amfaninta ita ce za ta yi masa inshora. Ko da banki zai zo ya samu tangarda a rufe shi, akwai kuɗaɗen da NDIC ta aje da za ta biya jama'a da suka yi ajiya, kuma kuɗaɗen na akan ka'ida suke.
To madalla. Alhaji makon ji aka ce Najeriya tana samun matsala wajen kwato kudaden da aka wawure ko aka sace da mutane suka kai kasashen waje. Me yasa zai wuya a marawa Najeriya kudin ta?
To alhamdulillah wannan tambaya mai kyau ne. Na farko dai abin da za mu yi la'akari da shi a nawa tunanin a kuma irin nawa sani. Kudade da aka kwashe a Najeriya, ɗan Najeriya suka kai wata ƙasa, yana da matukar wahala a ce wannan ƙasar ta dauko wannan kuɗi ka cokanta dawo ma Najeriya.
Me wahala?
Yawwa. Babban dalili shine wannan kudaden idan aka duba aka yi la'akari su ne kudaden da ake amfani da shi a ikananin wannan ƙasa. Shi yake
tattalin arzikin wannan ƙasa.
Tattalin arzikin wannan ƙasar yawanci ya ta'alaka har da waɗannan kudaden na Najeriya da aka kai can. So kaga a ce cikin lokaci guda su kwashi kudin nan su ce sun dawo yana da matsala. So saboda haka ba karamin wahala ko ba karamin aiki Najeriya za ta yi ba a ce har waɗannan ƙasashe sun amince sun dawo da wannan. In katse maka labari wasu ƙasashen za su yi ta jan wannan al'amarin ba za su dawo da wannan kuɗi ba. Babban dalili shine ko tattalin arzikinsu ya ta'alaka har da waɗannan kuɗaɗen na 'yan Najeriya da suka kai.
Wato su sun samu garabasa.
Yawwa, kaga sun samu kuɗi cikin sauki.
Suna
taimakon tattalin arzikinsu, mutanensu sun na samun ayyuka, abubuwa na tafiya da kyau a ƙasashensu. Mu kuma nan da muke neman kuɗin ya dawo, ai mu ma menene, muna son wannan kuɗaɗen su dawo ne su taimaka mu tattalin arzikin ƙasarmu, saboda mutane ne suka kwashe su suka kai su wasu ƙasa.
To Alhaji takaice, wane irin darasi ne ya kamata ƙasar mu ta koya ko kuma kowane ɗan Najeriya ya koya?
To a nawa tunanin abin da ya kamata darasin da na ɗaya gwamnatin mu ta koya shine matakai za a fito da su na tsaro sosai yanda a maida yarda za a fitar da kuɗi daga ƙasar ya zama yana da matukar wahala, saboda idan ba haka aka yi ba ba yanda za a yi, mutane suna samun garabasan yadda ba wahalar yadda za a fitar da kuɗi ƙasar waje. Idan ko waɗannan matakan ba a zo an tsawata su ba a haka aka ci gaba, ba fa mutane za su fasa ɗiban kuɗi a Najeriya suna fita da su wasu ƙasashe ba, wanda kuma lokacin da za mu buƙaci wannan kuɗaɗen bayan bincike an tabbatar na ƙasa ne zai zama mai wahala, saboda ba ƙasar da za ta so kamar yadda na faɗa tattalin arzikin ƙasar ta ya raunana ta dawo da waɗannan maƙudan kuɗi.
Ka ba da misali irin matakan da ya kamata a ɗauka.
Yawwa. Na ɗaya, yanzu idan ka duba menene arzikin ƙasarmu gaba ɗaya, in banda yanzu da wannan gwamnatin ta zo ta yi himma a kan cewa mu daina duba arzikin man fetur, mun shiga wasu wurare kamar aikatan gona da su mining da sauransu,
ma'adanai.
Mai idan aka fitar da shi, tun daga sanda za a fitar da shi ya kamata a yi bibiya a tabbatar tsakanin yanda bankuna ke fitar da kuɗin, inda aka je, inda ake biyan ƙasar nan, da yanda yake da yake nan. Na biyu, yanda mutane ke fito da business na bogi wanda za a ba su maƙudan kuɗi a cikin kuɗin ƙasar waje, kuɗin dala, shi ma wannan wanda za a biya su a wata ƙasa wanda kuma za su zo ba su aikata abin da suka ce za su yi ba, kaga shi ma wata hanya ce da ake fitarwa. So za a magance wannan. Sannan kuma gwamnati wannan abubuwa da ta fito da shi na sabon economic plan da ta fito da shi, ya kamata a zo a bi ɗaya bayan ɗaya a ga ta wani hanya ne dama waɗannan kuɗaɗe da aka ce suna wata ƙasa ta yaya suka fita, a tabbatar da wannan. Sun saboda idan ba a san yanda aka fitar da kuɗin
da su ba,
ba yanda za a iya magance kada a sake fita da su.
Kwarai.
Yawwa. So ya kamata a yi shimfiɗa, a dawo a yi bincike a ga ta wasu hanyoyi ne dama waɗannan maƙudan kuɗaɗe suka fita. Yawanci waɗannan maƙudan kuɗaɗe da suka fita, idan ka duba a yanda muka gaggani a rubuce a wasu wurare, za ka ga duk hanyar fitar da mai ne da aka yi a ƙasar nan. Sai a fitar
da mai,
idan an siyar da mai a yanda ake cewa wasu man da aka diba aka dauka kudin ba a ga yanda aka yi suka dawo cikin ainihin
ba su koma kasar ba mai kuma ya fita
an ta magana shugabanni ana ta nuna cewa gashi sai a bi a ga an zo an dauki crude din amma kuma an kasa gane inda aka je aka biya waɗannan kuɗaɗe to kaga waɗannan kuɗaɗe sune suke salwanta su koma su zama kuɗaɗen mutane ba na ƙasa ba
a can ƙasar
waje to su kuma waɗannan mutane in yarga ya zama kamar yadda muka faɗa ba yanda za a yi wannan kuɗaɗe a ɗauko su kuma saboda me kamar yanda suke magana wasu dalilai da ake bayarwa duk an bubbuga a jarida cewa wasu kuɗaɗen ma da aka taɓa cewa sun fita an dawo da su me aka yi da su yawa suna tambayan wannan su kasashen amma wannan duk ba wani abu ne ya ta'alaka suna neman daman yanda ba za su dawo da kuɗin nan ba saboda idan an tabbatar kuɗin nan na sata ne na ƙasar Najeriya ne an kai su ƙasar waje ai me za a yi da su ko kuma me aka yi da su da bata taso ba amma dai suna ba da wannan a dalilai cewa wannan kuɗi in an dawo da su abin da ya faru da su da kile yana iya
faruwa ya taba faruwa haka nan a kasar wanda aka dan da su sarwanta
akwai harsashe da mutane suke ta yi cewa ba tun kafin wannan gwamnatin ta zo akwai gwamnati ta baya da aka ce an yi dawo da wasu kuɗaɗe to amma har yanzu an rasa kataman meme akai da kuɗin shugabanni da yawa sun ta magana a ƙasa su ce wannan ina kuɗin da aka ce an dawo da shi tun kafin wannan gwamnatin
ta zo
saboda wannan gwamnati da ta zo tun da democracy ake gwamnati ko ta karbo dole sai ta jira akwai national assembly da za su yadda a kashe kuɗi da sauransu ba yanda za a yi a kashe kuɗin nan so ko an karbo kuɗi sai an kasafta su an ce ga abin da za a yi saboda ba yanda za a yi a kashe kuɗi da ba sa cikin appropriation
so wato kuɗin da ita wannan gwamnati kwato suna nan ajiye
kuɗaɗe da suka karbo daidai gurgudu minista sun yi magana don abubuwa jarida ga iyakan kudin da aka karbo gashi ba wai
sai majalisa ta sa shi cikin kasafin
yawa haka ka'ida
kafin a kashe su
haka ka'ida
to suna nan ƙasa
haka ka'ida
to amma mutane suna ganin cewa da ya kamata an yi an gaggauta an yi amfani da kudin don aiwa mutane aiki
haka duk tunanin kowanne dan Najeriya da su kansu shugabanni ya kamata to amma abin da ya kamata mutane su sani cewa wasu kudaden har yanzu akwai shari'a a kansu kudade ne da kila an dakatar da su a wani account ko kuma an abuto kaga idan ba an
kare ba su shigo aljihun gwamnati ba
aljihun
na wani account ne ko me
aljihun gwamnati abin da yake nufi anan idan kudi na wani banki an dakatar da mu'amala akan kudin kaga ai suna nan a ajiye kamar abin da ake cewa a turanci frozen
frozen a wani banki
yawa
so ba su shigo a yawa
wasu da yawa kudaden a maganan gaskiya har yanzu akwai shari'u akan su da ba a riga an tabbatar ba so saboda haka ba ni da daidai ittifakin ko nawa ne amma dai na san ba da dadewa ba ministan kudi a Najeriya ta yi bayani akan waɗannan abubuwan gashi dalla-dalla ga kuma kudin da aka ce an karba da sauransu.
To madalla za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ci gaba. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Lasu Ibrahim da Solomon Abo da Chubahiro Diodune da suka daidaita mana sauti, ni Salu Garba ke cewa ku huta lafiya tare da kasancewa cikin albarkacin Ubangiji.
Kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau.
To madalla sai kuma wannan ra'ayi da wani mai sauraro ya aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sai mun hausa na murya Amurka. Ni magana shi ne Muhammad Sako daga Gashuwa jihar Yobe. Yau ra'ayi na shi ne game da yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin tarayyar Najeriya ce. Hakika wannan shiri na yaƙi da cin hanci da rashawa abun ayaba ne. Amma akwai wata shawara da nake so ba gwamnati wani hanzari ba gudu ba. Akwai wani gyare-gyare da gwamnati za ta yi kafin ta fara yaƙi da cin hanci da rashawa. shi kafin ka kama ba kama mai laifi bane ma'ana kai wa mutum iyaka da aikata laifi shine mafi ma'ana yawanci wannan satisfaction da jama'an an gwamnati take kun kullura gwamnati kusan ita ta ba da dama ai wannan satisfaction saboda yanayi tsari irin na mulkin mu wanda baya tattare da adalci abin da za ku lura shine ma'aikaci a kafan nan gwamnati ba ta ba ma'aikaci hakkin sa 100% ba in nace gwamnati ina nufi daga matakin karamar hukuma jiha har tarayya za ka ga mutum ne ya yi aiki shekara aru 35 ko ya kai shekara 60 da aihuwa yana aiki ya fara tun gafar kuruciyarsa har ya zo ya tsara karfinsa a aikin gwamnati ya zo ya ritaya kuɗin sallamarsa da ratunki ya kasa fita ƴaƴansa suna makaranta har ya zo ya gaza biyan kuɗin makarantar ƴaƴansa da ɗaukar ɗawainiyar lafiyar iyalinsa to irin wannan hali da ma'aikata suke faɗawa ciki shi ya sa wani in bai kai hankalinsa nesa ba ya sa imani a zuciyarsa da zaran an ba shi wata amana ta al'umma sai ya shiga halin na ɓera domin ya yi tanadi saboda wannan halin rayuwa da zai samu kansa na gaba saboda haka ya kamata gwamnati ta yi la'akari da wannan za ka ga ma'aikaci ne albashinsa bai wuce 50,000 ba an ɗauke an kai shi guri kamar babban birnin tarayya Abuja ga yadda rayuwa take tsada albashin na shekara aru wajen shekara 15 shi yake ɗauka komai yana ƙara tsada to ta kuɗin haya zai ji ko ta kuɗin makarantar yaransa ko ta ɗawainiyar lafiya saboda haka gwamnati ta gyara wannan a kafafen da ake ci gaba da aka gaba a damu da ci hanci da rashawa ba an ba ma'aikata hakkin saboda haka daman shi bukatar kokuwanka yayin da aka ba da hakkinka wajen daman gidan zama shi ne muhalli kula da lafiyarka da ta 'ya'yanka iliminka zai zai sa ka je kana sace kuɗin gwamnati a har kullum mutumin da bai koshi ba aka ba shi rabon abinci to ba yanda za a iya raba abincin nan ga mabukata sai ya ce ya cika cikin ba saboda haka ina kira da gwamnatin tarayya da gwamnatocinmu na jihu dan Allah su gyara ba suka mu ra'ayi muke ba shawara ce na abin da ya kamata muke bayarwa a matsayin mu na yan kasa assalamu alaikum
to madalla mun gode da wannan ra'ayi na mai sauraro mai cikakken ma'ana to kafin mu karkare ga takaitattun labarai
to a takaice sakamakon wucin gadi na zaben farko wato na zagayen farko na zaben shugaban kasar Faransa na nuna cewa dan takara mai tsakatsakin ra'ayi Emmanuel Macron da yar takara mai ra'ayin kishin kasa da kuma kyamar baki Marine Le Pen sun doshi karawa a zagaye na biyu cikin sati biyu masu zuwa al'amarin da masu lura da al'amura ke kira girgizar ƙasa a siyasance a tarihin Faransa wannan shine karan farko a tarihin ƙasar ta Faransa a wannan zamanin da wani wanda ba dan takarar wata daddiyar jama'iyya ba zai ko za ta zama shugaban ƙasa wanda hakan ke nuna irin tsananin tsanar hukumar wato hukumomin ƙasar da ake yi wanda hakan kuma zai yi tasiri kan ko Faransa za ta ci gaba da kasancewa a kungiyar tarayyar Turai ko kuma a'a. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya sake hoɓɓasa kan batun gina katanga a kan iyakar Mexico da Amurka don tsaye da kwararowar bakin haure ta yadda ma batun samar da kuɗin gina katangar da ake takaddama a kai ke kan gaba cikin batutuwan da fadar shugaban Amurka ta White House za ta tattauna da Majalisar Tarayyar Amurka don kauce ma cijewar harkokin gwamnati a ƙarshen wannan satin. Koriya ta Arewa ta sake kama wani ɗan Amurka wanda farfesa ne a fannin tattalin arziki don wato ɗan shekaru 50 da wani abu wanda ya je ƙasar don koyarwa da kuma tattaunawa kan ayyukan jinƙai. Kafar labarai ta Koriya ta Kudu Yonhap ta ce an kama Tony Kim wanda kuma ake kiransa da sunansa na Koriyanci Kim Sang-duk a ranar Juma'a a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Pyongyang.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wasu shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Harande. a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Sidi da kuma injiniya Mutas Alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.